This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio a amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Kuna kuma iya kama mu a duk lokacin da ake bukata a hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Usman Kabara ne a shirin mu na safiyar Laraba 14 ga watan October shekarar 2015. Sannan ina tare da Sahabu Imam Aliyu daga nan sashin Hausa na muryar Amurka dake Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu fara da kanin labaran duniya.
Sakataren tsaron Amurka yace yana fatan za a cimma yarjejeniya da Russia don tabbatar da lafiya a sararin samaniyar Syria domin kaucewa hadari tsakanin kasashen biyu. A can gabas da zai kuma Isra'ila ta bayar rundunar ƴan sandan ƙasar izinin killace abin da ta kira cibiyoyi da suke janyo rikici da kuma zuga a birnin Kudus. Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce da alamun Iran ta keta dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi gujin makami mai linzami.
To sai a jira a cikin cikakkun labaran. Shugaban hukumar ayyuka da gidaje na birnin tarayyar Abuja a Najeriya ya kwana a sansanin ƴan gudun hijira a Borno.
Shiga bayi din kusan ya gagare ni abincin irin inda ake dafawa din nan da safi da na gani nace ka in nace wannan abincin ai kila in yi harazuwa.
Shi kuma Rochas Okorocha ya yi wa ƴan majalisar Kano jawabi kan kwamitin gwamnonin Arewa akan matsalar Boko Haram.
Mun tattauna da shugaban majalisa da membobi na House na Kano akan maganar haɗin kai, kuma na bayyana musu cewa ya kamata su membobi na APC a ƙasar Najeriya gabaɗaya su samu haɗin kai.
To sannan a hankali ma za mu ji shirin demokuraɗiyya a yau, amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya ce yana fatan za a cimma yarjejeniya cikin dan karamin lokaci da Russia kan tabbatar da lafiyar gidaje da matukansu a sararin samaniyar Syria domin kaucewa hadari tsakanin kasashen biyu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗa jiya Talata cewa a makon jiya jiragen yakin kasashen biyu sun zo kusa da juna, inda kilomita 16 ne kacal suka raba tsakaninsu, har matuƙa jiragen suna iya karanta lambobi da aka rubuta a jikin waɗannan jirage. Duk da cewa wato muna ci gaba da jayayya kan manufofi game da Syria, akalla za mu yi cimma yarjejeniyar tabbatar da lafiyar matuƙa da jiragen su, inji sakataren Carter a wani taro da manema labarai a birnin Boston jiya Talata. Tilas Russia ta gudanar da ayyukan tasararin samaniyar Syria da ƙwarewa, kuma ta mutunta sharuɗan kiyaye lafiya. Daga bisani kakakin ma'aikatar tsaron ta Amurka Peter Cook ya ce jami'an ma'aikatar za su tattauna da takwarorinsu na Russia ta bidiyo a Laraban nan, tattauna da za ta fi mai da hankali kan sharuɗan kiyaye lafiya na matuƙa da jiragen sama na yaƙi da kayan aikinsu. Sakataren Kata ya ce Amurka ba za ta canza shirinta na ci gaba da kai farmaki kan ƙungiyar mayaƙan sa kai ta ISIS a Syria. Duk da haka ya kira ga Russia ta yi watsi da shirinta wadda ba shi da ƙarko, wadda ya ce ba zai haifar da ɗa mai ido ba, wadda kuma ba shi da tsinkaya.
A gabas ta tsakiya, Isra'ila ta baiwa rundunar 'yan sandan ƙasar izinin killace abin da ta kira cibiyoyin da suke janyo rikici da zuga a birnin Kudus. Galibin hare-haren da aka kai a yankin sun auku ne a yankunan ranar Laraba da suke a birnin na Kudus. A cikin sanarwar da ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayar da safiyar Laraban nan, ya ce za a soke takardun izinin zama na dindindin na mutanen da suka kasance 'yan ta'adda, kazalika waɗanda suka kai hare-hare za a kwace gidajensu. Birnin na Kudus ya fuskanci yini mafi muni a ci gaba da hare-hare a jiya Talata da Falasɗinawa suke kaiwa cikin wannan watan. An kashe akalla Yahudawa uku. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce zai yi balaguro zuwa Isra'ila da yankin Falasɗinu da zummar tarfawa ruwan rikicin salama. Sakataren ya yi magana ne a maraicen Talata a gogon Washington a sashen koyar da dabarun mulki na Jami'ar Harvard.
Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce da alamun gujin makami mai linzami da Iran ta gudanar a ƙarshen mako ya saba dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya. Kakakin fadar White House Josh Earnest ya ce akwai shaida mai ƙarfi da ya nuna cewa hukumomin Farisa da ke Tehran sun saba ƙa'idojin da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka shimfiɗa dangane da ƙasar na amfani da makamai masu linzami. Duk da haka kakakin fadar White House ya ce wannan keta dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya daban yake da yarjejeniyar da za ta shiga tarihi da manyan ƙasashen duniya suka kulla da Iran a game da shirin nuclear ta. A ranar Lahadi ne Iran ta yi bayanin cewa ta samu nasarar gujin makami mai linzami da ta kera da kanta mai cin dogon zango wadda ta ce linzamin sa zai kai shi har inda aka auna shi. A halin da ake ciki kuma Majalisar Dokokin Iran ta amince da kudirin da ya amince da yarjejeniyar da ƙasar ta kulla da manyan ƙasashen duniya wato shida kan shirin nuclear ta a zaman da majalisar ta yi jiya Talata. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar IRNA ya ce wakilan majalisar ƙasar su 161 suka amince da dokar, 59 suka ki, wasu 13 kuma suka kaure cewa jefa ƙuri'a. A watan jiya ne Majalisar Dokokin Amurka ta kammala nazarin yarjejeniyar inda ƴan Democrat suka hana yunkuri da ƴan Republican suka yi na kada ƙuri'ar nuna rashin amincewa da yarjejeniyar baki ɗaya.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Bayan da masu takarar neman jam'iyyar Republican ta tsaye da su takarar shugabancin Amurka sun kara har sau biyu takwarorinsu a ɓangaren Democrat sun tasu muhawarar ta farko saboda zaben shugaban ƙasar da za a yi a baɗi sun yi gwabzawar ne a birnin Las Vegas a daren jiya Talata. A zamanta na wacce ke kan gaba a ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a tsakanin magoya bayan jam'iyyar Democrat tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a zahiri da baɗini ita ce a tsakiya. Domin a yadda aka jera su ita ce a tsakiyar sauran 'yan takarar guda hudu. Sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan ya nuna Hillary ita ce ke kan gaba da maki 40 daga cikin 100, sannan babban wanda yake kalubale ga takararta Senator Bernie Sanders shine yake da ƙuri'a kashi 25 daga cikin 100. Madam Clinton wacce ita ce ke kan gaba aka jefa wa tambaya mafi wahala cewa tana yawan canza ra'ayinta domin a zabe ta, aka ba da misali da yarjejeniyar cinikayya ta baya-bayan nan da ake kira TPP a da kasashe 12 suka sa wa hannu inda suke a yankin Pacific. Madam Clinton ta yarda cewa lokacin da take sakatariyar harkokin wajen Amurka ta goyi bayan shirin, ta kara da cewa yanzu bayan shekaru uku ana shawarwari kan yarjejeniyar da dai tambayi cika mizani na auna shirin ba, da aka tambayi su duka 'yan takarar biyar abinda suke gani shine mafi mahimmanci da ya fuskanci Amurka. 'Yan takarar kowa ya bada amsa daban-daban da na ɗan uwansa. Ɗan takara Lincoln Chafe shine wanda tsohon kuma gwamna na Rhode Island ya ambaci rikicin da ake yi a gabas ta tsakiya. Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington. Shugaban hukumar ayyuka da gidaje na birnin tarayyar Abuja ya kwana a sansanin 'yan gudun hijira. Ko me ya kawo haka? Ga dalili daga Haruna Daudabiyu.
Shugaban hukumar kula da gidaje na babban birnin tarayya Abuja Professor Muhammad Alamin ya ce rayuwar 'yan gudun hijira da yanzu haka ke tsugunne a sansani daban-daban na cikin mawuyacin hali. Ganin yadda suke samun mafaka a irin waɗannan sansani, shugaban hukumar ya bayyana hakan ne lokacin da ya ziyarci jihar Borno, ya kuma kwana a ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri. Ya ce ya ji ya gani irin yadda 'yan gudun hijiran ke gudanar da rayuwarsu a irin waɗannan sansani, duk da cewa gwamnatin tarayya na ƙoƙari, amma ce akwai buƙatar da tallafa wa waɗannan 'yan gudun hijira da suka samu kansu cikin wannan hali sakamakon rinjayen Boko Haram da ya raba su da garuruwansu. Yace ya fahimci cewa akwai matsalolin wajen kwana da ruwan sha da kuma wajen zagawa, wacce ana karancin waɗannan a irin waɗannan sansani, wanda yace ya kuma kwana ne danganewa idanunsa yadda abubuwan ke gudana.
To gaskiya rayuwar baka cewa komai sai dai kace wato Allah dai kawo ya gaggauta kawo lokacin da zasu koma, saboda duk da kokarin da hukumar ba da tallafi na gaggawa wato nema take yi da kuma sauran hukumomi hadda na kasashen waje, amma zaka ga wato akwai matsaloli da dama. Kamar misali ni a tentin da na kwana, kusan ni kadai ne a cikin wannan tenti din na kwana, amma aka gaya mani cewa sauran wurare irin wannan tenti din wanda yake 20 wato square meter 20 kusan mutum 10 ke kwana a ciki. So zaka ga kenan wato kowane mutum daya yana kwana a square meter 2 ne. To abun kamar irin yadda ake kwanciya kenan a cell din ma ba ma wadatacce ba irin cell din mu
mai kunci irin na kasashe masu tasowa.
Professor Alamin yace ya dai kwana a wannan sansani amma ya ma kasa amfani da mazagayan su ganin yadda halin da irin wannan mazagaya yake ciki.
Shiga bayi din kusan ya gagare ne da kirna iya shiga na lalika amma dai ban iya matsugunna ba. Abincin inda ake dafawa din nan da safi da na gani nace ka in nace wannan abincin ai kila in yi harazuwa sai nace a nemo mun burodi in ci haka nan gaya. To da dai abuwa dai da dama na samu an bani yar katifa da yake cikin yarda Allah mun kawo musu gudunmuwa ta kayayyakin tallafi cikin su har da katifa daya aka bani na kwana saboda zafi ya ishe ni ga sauro so ban iya ma ba cikin kirki ba so sai nake fita ina zaga da nake zaga sai naga mutane da yawa suna kwana akan gado ba katifa kan karfen kawai kuma wasu gadajen ma a waje suke a cikin iska wanda koda da ruwa koda da me yanzu in kuka diba nan bayan mu ga sun kuna gani gadaje ne ga gidan sauro na an dora akan gado karfen shi kuma haka suke kwanciya.
To da shiga professor ka kwana a wannan wuri to kowanne irin bukata kake gani ya kamata gwamnatin ta zo da shi don tallafa wa waɗannan mutane.
Wato ita gwamnatin tarayya musamman shi shugaban kasa kullun hankalin shi yana ga waɗannan bayan Allah yadda za a yi koma wuraren su da gaggawa kuma a cikin su iske ko kuma su samu gida da za su iya zama mai kyau. To amma kamar yadda kuka sani sai an gama da matsalar da ta koro sannan za su iya koma. Shi yasa ya gwamnati tare yanzu ta zage damtse ganin cewa ta fatattaki wannan bala'i da ya fado mana na Boko Haram.
Professor ya ce hukumar sa ta kuma fito da wani sabon tsari na soma gina wasu gidaje mai sauki wanda za a iya kammala ginin gida mai ɗakuna uku ko hudu a cikin kwana biyar.
Zo musu da wata fasahar gini mai sauri kuma mai arha wanda kuma yake da kwari a cikin kwana hudu za a iya gina gida mai ɗaki uku kuma mutum uku kawai su haɗu su gina gida ɗin nan. Ana ce mishi Ramat Earth Technology shine wannan technology fasahar da wajen shekara 2000 da suka wuce aka gina katafaren garun China. To yanzu an gyara an ƙara bunƙasa wannan technology na daɓe an sa zamani a cikin shi wanda kuma shine muka koya ma wasu daga cikin su.
Professor Alamin Muhammad kenan shugaban hukumar lura da gidaje da ke bambanin tarayya Abuja ke bayani bayan ziyarar da ya kawo jihar Borno ya kuma kwana a ɗaya daga cikin sansanin ƴan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri wanda ya bayyana mana irin halin da ya gano ƴan gudun hijiran ke ciki da kuma irin bukatun da ya kamata gwamnati ta shigo don ƙara tallafa wa waɗannan ƴan gudun hijira. Haruna Dawdabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Owele Rochas Okorocha ya yi wa 'yan majalisar Kano jawabi kan kwamitin gwamnonin Arewa akan matsalar Boko Haram. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari yana da cikakken rahoton.
Mun tattauna da shugaban majalisa da membobi na House na Kano akan maganar haɗin kai. Kuma na bayyana musu cewa ya kamata su membobi na APC a ƙasar Najeriya gaba ɗaya su samu haɗin kai kuma su taimaka akan maganar ayyuka na Boko Haram da sauransu da ke faruwa a can North East. Babun executive kadai ba, ba maganar president kadai ba, ya kamata kowa mu haɗa hannu mu taimaka.
Gwamnan jihar Imo kenan Rochas Okorocha lokacin da ya ziyarci 'yan majalisar dokoki ta jihar Kano. Tunda dai masana harkokin tsaro suka fara tsokaci dangane da matakin gwamnonin Arewa kan kwamitin zakulo masu tallafa a ayyukan mayakan tarzoma a yankin Arewa maso gabacin Najeriya. Captain Abdullahi Adamu Bakoji mai retire na cewa
shi harkar tsaro a gani na shine a sallamawa jami'an tsaro shine zai kawo mafita. Idan aka ce su gwamnonin Arewa za su binciko waɗannan mutanen da suke tallafawa harkoki na 'yan ta'adda ko 'yan Boko Haram, to ta za su gano? Kaga dole sai sun hada da jami'an tsaro. To in haka ne, ni a gani na me zai hana? Maimakon a ce an yi wani kwamiti, kusan jami'an tsaronmu mafiya yawan abubuwa sun sani, ba zan ce komai da komai ba, sun san suwaye 'yan ta'adda, sun san suwaye 'yan siyasa wanda suke da hannu a ciki, wanda in an ba su dama ina tabbacin za su zakulo su. So na jin ba sai gwamnoni sun wahalar da kansu, sun wahalar da kuɗaɗen su ko kuma kuɗaɗen al'umma ba, shine gaskiya kawai.
Shi kuwa barista Audu Blama Bukarti cewa yake
kai duba na tsanaki ga dokokin Najeriya za ka fahimci wannan al'amari ne da ya shafi tsaron ƙasa ga baki ɗaya, wanda idan aka samu irin wannan to duk abin da za a yi to kamata ya zama a gargashin shugaban ƙasa da kuma gwamnatin tarayya. Shi ya sa kundin tsarin mulki ya sa duk wata hukuma mai bincike akan abu da ya shafi tsaron ƙasa a gargashin shugaban ƙasa take. Magana cewa a gano masu daukan nauyin wannan waɗannan ayyuka. In ka duba Anti-Terrorism Act, wato dokar da aka yi a 2013 a nan Najeriya, wannan dokar ta yi bayani dalla-dalla akan wane ne ake nufi da mai daukan nauyin kungiyoyin ta'addanci, me hukuncin shi, ya za a kai shi kotu, ya ya kamata kotu ta yi, me kuma wato ƙarshen al'amarin shi idan an kama shi da laifi. Sannan in ka duba dokar da ta kafa EFCC, za ka fahimci cewa ita hukumar EFCC ita ma an bata nauyin duk wani kuɗi ko kuma wani abu da ake zargin ana amfani da shi ne wajen ta'addanci ta kamata bincike akai. Kamata idan gwamnonin nan suna da wata shawara ko suna da wani bincike da suke ga ya kamata a yi, to su rubuta takarda ko su je su samu shugaban ƙasa kafa da kafa su ba shi shawara cewa ga abu kaza da muka gano, ka kafa kwamiti ko kuma ka sa hukumar da ta dace ta yi bincike akai.
Barista Audu Bla Babukar kenan, wani lauya a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To sashin naku ne kuke tare da shi na muryar Amurka a Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba wasu daga cikin sharuɗɗan da Majalisar Dattijai ta gindaya domin tantance ministoci. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakil ba za ku kasa sani ba, Majalisar Dattijan Najeriya ta fara tantance wasu daga cikin jerin sunayen da shugaba Muhammadu Buhari ya mika mata domin a ba su mukamman ministoci idan majalisar ta yadda. To amma a makon jiya majalisar ta fitar da sharuɗa biyar da suka hada da neman a mika mata kofin tarihin rayuwar kowane mutumin da aka zaba, shaidar an bayyana kadarori, takardar likita da za ta shaida koshin lafiya, kuma tilas sanatoci biyu daga jihar da minista zai wakilta su goyi bayan wanda shugaban ƙasa ya mika sunansa. To da farko dai ga Madina Dauda da yadda ta kaya a zaman majalisar ranar Talata.
Jiya Talata ne majalisar dattawan Najeriya ta fara tantance ministoci da shugaba Muhammadu Buhari ke shirin yin aiki da su. Kuma an tantance ministoci 10 ne daga cikin 21 na farko. Aikin tantance ministocin ya kwashi sama da sa'o'i 7, kuma an yi tantancewar cikin kwanciyar hankali da annashuwa. Sabanin yadda aka yi zaton za a rabu cikin hayaniya da tada jijiyar wuya, ganin cewa an samu korafe-korafe a game da waɗansu ministocin. Senator Usman Bayero na faɗa ya ba da hujja.
Kowa zai iya faɗin duk abin da yake so a ƙasar nan. Constitution ta ba wa mutum dama ya faɗi duk abin da yake so. Amma ita Constitution da ta baka dama ka faɗi abin da kake so, ita kuma ta ba mu haƙƙin mu tantance su. Saboda haka kai kana da daman ka yi maganar da kake so, mu kuma ta ba mu dama mu tantance su.
Wani abu da ya ɗauki hankali shine yadda 'yan adawa suka rika yi wa ministocin tambayoyi masu tsanani. Na tambayi Senator Marafa Bashir Wabba, PDP Taraba, ko sun gamsu da amsoshin da aka basu?
Insha Allah, wayansu tambayoyin suna daidai, wayansu kuma akwai matsala. Domin akwai wayanda aka tasamma ba a so a yi musu ma tambaya, wanda kuma ba daidai ba. Ya kamata kowa da ya zo nan ya kai minista, in bai kai minista ba bai kamata ya zo nan domin tantancewa ba. Domin babban aiki ne yin minista.
Ganin cewa an gudanar da tantancewar cikin tsanaki, sai na tambayi Senator Ibrahim Gobir batun sharuɗan da suka gindaya kafin wannan lokaci, sai ya ce
duk wanda zai shiga wani mukami na ƙasa babba dole sai ya je ya abu nan, sai ya yi abu nan da code of conduct, sai ya declare na asset nation. Shugaban ƙasa ma baya ba, ni baya ba. Akwai
ba kwa tsoron a ce kuna bita da kulli ne saboda yanzu an sa shugaban majalisar dattawa a gaba?
A'a, babu wani bita da kulli ciki. Kuma mun tabbatar da abin da ya ba ƙarya ciki gaskiya ne. Babu bita kulli, kuma masha insha Allah wannan abin zai zo ya wuce.
Mun tambayi masanin kimiyyar siyasa daga Jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Sa'id Ahmed Dukawa, yadda ya kalli sharuɗɗan nan.
Idan aka kalli wannan kunshin, in banda na biyu watakila maganar wato bayyana kaddara ga hukumar kula da ɗa'ar ma'aikata, ita ce wacce tsarin mulki ya tanada.
Haka
sauran duka wato ƙirƙirar su ce. Kuma in aka kalli daga kamar basila akari da wasu abubuwa. abubuwa ba domin in sun yi la'akari da tsarin demokaradiyya, wataƙila maganar a ce sanatoci biyu sai sun goyi bayan mutum da wataƙila ba za su shimfiɗa wannan ba, domin wannan yana nufin da sanatoci 107 daga cikin 109 da muke da su a majalisar dattijai za su ce wannan ya cancanta zama minista. To idan biyu daga cikin waɗanda suka fito daga jiharsa suka ce bai cancanta ba, to biyun nan tarin jayi 107. Haka kuma 107 nan za su ce bai cancanta ba, sai biyu da suka fito daga jiharsa su ce ai mu ne muka san shi daga jihar mu yake ya cancanta, shi kenan sai wannan biyun su rinjayi 107. Wannan karara ya rusa tsarin demokaradiyya.
Misali gwamnan jihar Rivers ya fito baya goyon bayan tsohon gwamnan mutumin da ya gada a Mechi ya zama minista. Kuma an san galibi sanatocin nan abinda gwamnoninsa suka ce su shi suke yi. Ya za a yi daidai jam'iyyar APC ba ta da sanatoci daga jihar Rivers. Biyu kuma PDP take da waɗannan.
To ni abinda isa ba na son na yi magana maganar bambancin jam'iyya. Dan kada su ce ai su a majalisa ba ta magana jam'iyya, magana take ta ce wasu dattijan ƙasa ne. To shi yasa ko ma menene na fi son ne maganar abin da yake demokaradiyyar da suke tutiya da ita, to a nan sun saba ta. Sannan kuma ƙa'idojin da suka shimfiɗa wa kansu da kansu, ma'ana a cikin ƙa'idojin nan guda biyar, wato wannan ɗayan na cewar sai sanatoci biyu sun goyi baya, yana nuna cewar da za su sami wani wanda aka gabatar da sunansa ya cika dukkan sharuɗa da tsarin mulki ya faɗa da kuma wanda suka ƙirƙira da kansu ya cika kaf, amma sai wannan waɗannan mutum biyun daga jiharsa suka ce bai ba, to ya rusa dukkan waɗancan. Ban sani ba ko sun yi la'akari da haka. Sannan kuma ba su yi la'akari da yanayi na yaƙi da rashawa ba, domin idan ka ce sai sanatoci biyu sun goyi bayan mutum daga jiharsa kamar kana cewa ya tafi ya nemo goyon bayansu, to in kuwa ya tafi neman bayansu to kafa ce ta rashawa. Sannan yana nuna alamar za a ƙaƙaba musu su ministocin sabbin iyayen gida, wato shine su ne sanatoci. Wato in dai har za a ce shi kenan su sanatoci biyu sun goyi bayan mutum, to yana nufin kamar su ne yanzu suka yi shi ba ma shugaban kasar ba, domin suna son su nuna da ba dan su ba da ba zai zama minista ba. Dan haka wannan ciwon damun guda biyu na siyasar Najeriya da kuɗi da ubangida, to yanzu kamar tunda ba za su samu kuɗi ba a sarari dai a haka a tsarin ya nuna yanzu ba za su samu kuɗi ba daga hannun waɗanda za a naɗa ministoci, to lallai suna son su ƙaƙaba musu iyayen gida don su kare su a gaba. Wannan inda sun yi la'akari da shi wataƙila da sun kaucewa saka wannan sharaɗin. To haka kuma takardar shaidar ƙoshin lafiya ta asibiti, wato duka in ka dunkule dai sai ka ga kamar suna son yi tasiri ne a kan ministocin saboda wani dalili da su suka bar wa kansu sani.
Dr. Sa'id, kuma akwai batun cewa sai ministoci sun bayyana kadarorinsu. Akwai waɗanda suke kallon kaman cewa wannan ba hurumunsu ba ne, saboda wannan ɓangare ne na ɓan harkar zattasuwa.
Abinda ya sa na ce ɗan dama-dama shi ma, saboda tsarin mulki ya tanadi kada wani ya fara aiki a matsayinsa na minista sai ya yi bayanin kadarorinsa ga wannan hukuma.
Eto, amma
tabbas shugaban ƙasa ne ya kamata shi ya bincika idan sun yin kafin ya rantsar da su kafin sai su aiki. Yawwa, amma ba inda aka ce majalisa ta sa haka, amma wataƙila sun suka dora kan su rage wa shugaban kasa aiki cewar to sa ku kokari ku ga kun cika wannan kaida domin wannan zartarwar da ake so su yi a mafirin jayin fahimta shine su taya shi duba su ga sun cika kaidojin da tsarin mulki ita na da yan kasa ne su suna da takardar ilimi babu wata kotu da ta same su da laifi sun bayyana babu ma magana bayyana kasar anan waɗannan abin nan din kamar yadda tsarin mulki ya ce in dai sun cancanci su zama 'yan majalisa da shi kenan sun cancanci su zama ministoci to wannan za su duba su ga sun cancanci su zama 'yan majalisa suna fita daga wannan sun shiga wani hurumi wanda ba nasu ba.
Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Madina Dauda da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Julie Lazarus Gresham wacce ta daidaita sautin shirin a nan Nisa Habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
So an gaida sahabu da tawagarsa yanzu kuma ga somin tabin shirin hantsi
saboda duk mutumin da ba jami'a ta kawo shi ba bai san ya wahalan jami'a ba bai san haka to ba da zai bada daraja wajen taimaka wajen 2019 mu samu muci zabuka da mazuwa
korafi kenan daga APC jihar Adamawa game da sunan ministan da aka bayar suka ce ba su yarda ba kafin mu karkare shirin ga sahabu da takaitaccen labarai ya sake dawowa
Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya ce yana fatan za a cimma yarjejeniya da Rasha cikin nan karamin lokaci dangane da kokarin tabbatar da lafiya na jirage da matukansu a sararin samaniyar Syria domin kaucewa hadari tsakanin kasashen biyu. A gabas tsakiyar kuma dai Isra'ila ta baiwa rundunar 'yan sandan kasar izinin killace abin da ta kira cibiyoyi da suke janyo rikici da zuga a birnin Kudus galibin hare-haren da ake kaiwa a yankin suna aukuwa ne a yankunan da Laraba suke a birnin na Kudus. Ita kuma fadar White House ta shugaban Amurka ta ce da alamun gwajin makami mai linzami da idan ta yi a ƙarshen mako ya keta dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya. An gayawa dakarun Iraki cewa lokaci ya yi da za su yi kukan kura su kwaci garin Ramadi daga hannun 'yan ƙungiyar ISIS. Dakarun ƙasar sun yi wa helikwatar lardin ambar ɗin zobe domin sun danna zuwa kan birnin yanzu saura kilomita 15 su shiga Ramadi bayan da suka shafe lokaci mai tsawo suna fafatawa saboda tsananin zafi da azumin watan Ramadana da kuma aikin haji da aka gama. Kakakin rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci da take fafata da 'yan bindigar Colonel Steve Warren ya ga manema labarai haka jiya Talata ta bidiyo kai tsaye daga birnin Bagadaza. Wannan kiran da kuma dannawa da dakarun suke yana zuwa ne kuma a daidai lokacin da rundunar taron dangin ta zafafa kai hare-hare da jiragen yaƙi a ciki da kewayen Ramadi cikin kwanaki 10 da suka wuce. A daidai lokacin ne kuma Amurka ta ce ta kai hare-hare har sau 52 a yankin. Sojojin Iraki sun kewaye birnin Ramadi sun kama duka ƙofofi huɗu na shiga birnin. Kanal Warren ya ce yanzu abin da ya rage shine su shiga sannan hankali cikin wurare da suke da cinkoson jama'a. Bayan da masu takarar neman jam'iyyar Republican ta tsaida su takarar shugabancin Amurka sun kara har sau biyu a takwarorinsu a ɓangaren Democrats sun yi tasu muhawara ta farko saboda zaɓen shugaban ƙasa da za a yi baɗi sun gwabza ne a birnin Las Vegas a daren jiya Talata.
To da takaitattun labaran muka kammala shirinmu na yanzu sai kuma an jima da hantsi za mu sake dawowa in Allah ya yarda tare da shi sahabu Imam Aliyu a madadinsa sai kuma jagoran shirin wadda ita ce Julie Lethes Gresham sai injiniyan mu Neo Jimmy ni Usman Kabara daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bissalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.